نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيا ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. بركة مدى سادوة أولا يمتنا لأبي أسرين دقوق قواتا المحرم وطن الشكرة تدور لليهود الأسرين باجدر من رسول الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina, wanda ya fi da yammaci na tara ga watan biyar shekara ta 1999 don ci gaba da karatun littafin mu Kitabut Tauhid. Wannan kuma shine darasi na 38. Matashiyar maganar mutiyar babu ma jaa fi qaulin Allah ta'ala wa la in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra mastathu la yakulanna hadha li al-aya. Ma'ana zuwa ƙarshen aya, la yaqulanna hazali wa ma azunnu sa'ata qa'ima wa la in ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna falanunabbi anna alladhina kafaru bima 'amilu wa lanudhiqannahum min 'adhabin ghaliz. Babin da yake magana dangane da wannan aya da muka karanta, wa la in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra, shi dan adam idan muka ɗanɗana masa rahmatan minna, wata rahama ta musamman daga gare mu, lafiya ko wadatar dukiya, yaɗuwan arziki, ilimi, makami, idan muka ɗanɗana masa wata rahama daga gare mu, in ji Allah, min ba'di dharra, bayan wata cuta da ta shafe shi, bayan talauci da ya samu kansa ciki, bayan jahilci sai kuma aka ba shi ilimi, bayan rashin lafiya sai aka arzuta shi da lafiya, idan muka bashi wannan min ba'di dharra, bayan wata cuta masarhu da ta taba shafarsa, da la yaqulanna, wallahi lalle sai kaji dan adam din nan yana cewa hazali, abun nan da aka bani nawa ne. Hazali yana daukan mana biyu, ko dai hazali wannan abun ya zo mun ne dan saboda kwarewata, saboda ilimi na, saboda sanayya ta da gogayya game da kasuwanci, shi yasa sai na samu nan yana inkarin falalar Ubangiji kenan, sai jingina arziki don saboda kwarewarsa, saboda sanayya da yake da ita ga mutane. Ko kuma ya zanto hazali ya yarda daga Allah ne, amma Allah ya bashi abin dan Allah ya san shi dace da shi, sai ya rinka yi ma Allah yanga da jiji da kai, yo ai da ma gidanmu gadan arziki ne, hazali irinmu ne ya dace mu samu wannan. Ana samun dukkan irin nan guda biyu cikin 'yan adam. Karshe ma sai ce wa ma azunnu sa'ata qa'ima, kuɗi sun yi kuɗi, mulki ya yi mulki, wa ma azunnu sa'ata qa'ima, ai ba na tsammanin ma kiyama za ta tsaya. Wa la in ruji'tu ila rabbi, in ma har za a mayar da ni gobe kiyama wurin Ubangiji, inna li 'indahu lal husna, ina da wani kyakkyawan matsayi makamancin wanda nake da shi a nan duniya. Sai Allah ya daka masa tsawa shi da ire-irensa. Falanunabbi annal ladhina kafaru bima amilu wa lanudhiqannahum min adhabin ghaliz. Kafire sai mun labarta musu irin abin da suka rika aikatawa. Dai za a koro musu shi a labarce gobe kiyama. Wa lanudhiqannahum min adhabin ghaliz, kuma tabbas sai mun dandana musu wani abu na azaba mai kaurin gaske. An gane ko? Wato dai babbar matashiyar wannan, babban makasudi game da wannan matashiya, ana nufin cewa dukkan wanda Allah ya bashi wani abu na ni'ima da arziki, to babban abin da ake so zuciyarsa ta labarta masa cewa wannan abu daga Allah ne, falala ce ta Allah. Da dai kar ya dauka kokarinsa da hazakarsa da himmarsa ne ta sa ya samu. Idan yayi haka, to ya abin nan kenan, ya inkarin falalar Ubangiji da kuma wato ainihin neman Ubangiji gare shi. Da dai kar ya dauka cewa wato ainihin ya tantance a bashi ne, dan shi ya tantance a bashi saboda gidansu sun gaji arziki, dan haka ya tashi da kuɗi. Idan yayi haka, ya inkarin falalar Ubangiji kenan. Akwai bambanci tsakanin matakin farko da na biyu. Matakin farko da ya samu dukiya sai ya jingina abin zuwa ga kwarewarsa da sanayyarsa da harkar kasuwanci. Kaga wannan yayi shirka da Allah ta bangaren rububiyya, domin Allah shine Rabbu, yana daga cikin rububiyya ta shi kuma halitta da kuma baiwa halitta abin da za ta rayu a kai. Allah ne kadai ke yin wannan, to yayin da ka dauka kai ne ka dawo wa kanka sakamakon himma da kokarinka da fatautinka, to kai inkarin Allah ne ke yin wannan. Yanzu kwarewarka ce ya zama tarayya da Allah cikin mai rububiyya ta sa, kun gane da kyau? To wannan yana rushe tauhidin mutum gaba daya. Yanzu to gaba daya ba ya tauhidi, in ko ba tauhidi ba imani, in ba imani ko ba musulunci kenan. Na biyu, wanda ya yarda da abin daga Allah ne amma baya kirga shi a matsayin falala ne na Ubangiji, gani yake shi ya cancanta ne da haka Allah ya bashi, kai kuma Allah ya hana ka dan kai gidanku ba ku ga jarziki ba, amma Allah ya san ire-irensu sun dace dan haka sai aka bashi, ya yarda abin daga Allah ne. To irin wannan baya rushe imani gaba daya, sai dai yana kawo cikas wajen kamalar tauhidi, saboda akwai wani bangare na yin girman kai ga Ubangiji da rashin kaskantar da kai gare shi. Ka riga ganin yanzu kai har ka isa ma Allah ya saka al-lissafin mai buliya baka yana wani, ai falala ce kawai ta ce, amma ba wai dan isar ka ko isar gidanku ba, yau kai ne suwa ko ku ne suwa. An fahimta da kyau? To wannan ita ce wannan tarjuma ko wannan matashiya, fadin Allah ta'ala, wala in azaqna huramatan minna min ba'di dharra masatuhu la yaqulanna hadha li. Qala Mujahid, Imam Mujahid yace hadha bi amali, ma'anan hadha li din nan ma'ana wannan abin da na samu bi amali saboda aiki na ne da himmata, wa ana mahququn bihi, ni na tantance a bani shi saboda sanayyata da kasuwanci. Wa qala Ibn Abbas, Ibn Abbas yace yuridu min indi, yana nufin wannan ai dama can nawa ne da Allah ya lissafto duniya, dama tuntuni ya samo da dangin gidanmu muka dace mu samu ki da aka sai da samu. Wato fassara malamai kenan, Mujahid ga yadda ya fassara ayin, kuma Ibn Abbas ga yadda ya fassara ta. To kamar yadda muka sha faɗa muna maimaitawa, idan an samu sabanin fassara ta malamai guda biyu ko uku ko sama da haka, in dai wannan ma'anonin ba sa cin karo da juna, kuma dukkaninsu ma'anoni ne ingantattu, to ana ɗora ayar kan cewa tana nuna dukkan ma'anoni, kun gane da kyau? Amma idan ma'anonin suka kididdigu kuma ya kasance sa iya cin karo da juna, to lalle nan a samu ɗaya mai kyau sai ɗaya mara kyau, sa'ilin nan sai kokarin rinjayar da mai kyau bisa ga marar kyau, kun gane? To amma wannan kishiyoyin ba sa cin karo da juna. Hazali, ni na cancanci a bani shi, hazali na same shi ne saboda himmata, ai wannan ma'anar daban, wannan ma'anar daban, ba kishiyoyin juna bane ba, wannan ma'anar karin bayani ne akan wannan, wannan ma karin bayani ne akan wannan. To dukkanin su kowanne ayar za ta gaskato a kansa, sai ya zanto da wanda yace ni na tantance a bani dan dangin gidan mu sun gaji arziki, da mai cewa a dama na same shi ne dan saboda kasuwanci na da sanayyata da ilimi na, dukkanin su kowanne mai laifi ne. Sai dai kamar yadda muka faɗa, mai jingina abu zuwa ga sana'arsa kamar yayi shirka da Allah cikin bangaren mai rububiyya, amma wanda ya jingina cewa abin daga Allah ne, sai dai sai Allah ya zabe shi ne, wannan ya zama girman kai ga Ubangiji, ya zanto bai kaskantar da kai ga Allah ba, to wannan ko yana kawo cikas ne wajen kamalar tauhidi, ba wajen samuwar asalin tauhidi ba. Akwai asalin tauhidi tare da shi, sai dai bai cika ba, bai zama kamilin tauhidi ba, da kamilinsa ya cika da ya zanto mai kaskantar da kai ga Allah, an gane ko? Dan ya san cewa ba yadda wani haƙƙi na tilashin Allah cewa ya yi masa kaza, duk abin da Allah ya bashi falala ce ta shi, sa'ilin nan sai ga ya zama mai kaskantar da kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, dan shi Allah ba ya masa dole fa'alu lima yuridu ne, an gane da kyau? Wa qawluhu qala innama utituhu ala ilmin indi, haka wannan babi ya kunshi fassaran fadin Allah ta'ala, qala innama utituhu ala ilmin indi, wato sai ka ji ya ce innama utituhu, sanan dai kadai an bani wannan abin da aka bani na arziki ko mukami, ala ilmin indi, saboda wani ilimi da nake da shi, saboda sanayyata da kasuwanci yasa aka bani. Wannan aya tana cikin ayoyin suratul qasas, a cikin kissar dan Karuna wanda Allah ya ba shi arziki, mutanansa suka yi masa wa'azi, iz qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin, suka ce da shi kar kai girman kai, Allah baya bukatar masu girman kai, baya son su. Wa bataki fi ma ataka allahu daral akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana allahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ard inna allaha la yuhibbul mufsidin, suka ce da shi irin abin da Allah ya baka, ka nemi gidan lahira da shi, ka yi aikin alkhairi da shi, ka yi da'a wa Allah da wannan abin da Allah ya baka na dukiya ko mulki ko mukami, amma tare da haka karka manta rabanka na duniya, ya halatta ka ci mai kyau, ka sha mai kyau, ka yi matsuguni mai kyau, ka yi abin hawa mai kyau, duk wannan ya halatta, kamar yadda manzon Allah ta idan Allah ya baiwa bawa ni'ima, Allah na so ya ga alamun ni'iman tattare da bawa. Ba a san a baka kuɗi ka taskance ka kici ka kisha, ba a gani a rigarka ko a jikinka ko a jikin iyalinka, a'a ka tika more, karka yi almubazzaranci. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, ku ci ku sha amma kar ku yi almubazzaranci, ba hana ci ba hana sha ba hana sutura ba. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu, man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati minar rizq, ba wanda ya halaka cin mai kyau ko shan mai kyau ko tubafi mai kyau ba tare da almubazzaranci ba. Amma abin da yake aibu wannan ya mantar da kai lahiranka, so ake kai mukarana bainar duniya wal akhira, ka ci rabonka na duniya amma kar ka manta da lahira, ka yi aiki dan lahira kar ka manta da rabonka na duniya. Wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk, suka ce da shi ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka, kai baiwa kamar yadda Allah ya maka baiwa. Wala tabghil fasada fil ardi, karka nemi barna a bankasa, karka kashe dukiya ta hanyar saban Allah, ta hanyar kashe wa karuwa kuɗi, ta hanyar kashe wa kawali kuɗi, karka barnatar da dukiya, dukiya kashin bayan rayuwa ce, karka yi fasadi a bankasa. Inna Allaha la yuhibbul mufsidin, Allah baya son masu fasadi. Yace me ina ku neman wa'azi, ina ruwan ku da dukiyata? Qala innama utituhu ala ilmin indi, kuna tsammanin wannan dukiyar kawai ai na samu wannan dukiyar don saboda sanayyata da kasuwanci, na san shi gida fici, na karanta kasuwanci, na san gwagwarmayar fatauci, na san yadda ake saye, na san yadda ake cin riba, don haka na samu. Kaga bai jingina abu zuwa ga Allah ba. Sai Allah ya ce awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wa la yus'alu an dhurubihim almujrimun, shin ba yadda masaniyar kafinsa Allah ya halakar da tsarai ku daban-daban, karni daban-daban da al'ummomi daban-daban, a cikinsu akwai man huwa ashaddu minhu quwwatan, wanda ya fi shi karfi, wa aktharu jam'a kuma ya fi shi yawan dukiya ko ya fi shi yawan dangi, bai san ba kafinsa Allah ya riga ya halakar da irin waɗannan, man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun, ai ko tambaya ba za a yi ba cewa menene laifin masu zunubi, kowa jin kiyama ya ga sakamakonsu. To Ubangiji ta'ala ya kawo wannan kisa wanda a cikin wannan ayar yace innama utituhu ala ilmin indi, kaga wato kenan sai ya zanto kamar malam ya kawo wannan ayar ta biyu dan ya nuna da ita da ta farko ma'anarsu daya, sa'ilin nan sai ya zanto da ra'ayin Abdullahi dan Abbas wajen fassara da ra'ayin Mujahid, wanne ne zai fi dacewa da zahirin wannan aya ta karshe da muka karanta? A ra'ayin Mujahid ko na Ibn Abbas? Na Ibn Abbas. A ra'ayin Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab kenan ya zama daidai take da wannan ayar da waccan. Can gurin kawai ya ce wala ina zaqanahu rahmatan minna min ba'di dharra'in massathu la yaqulanna hadha li, sai zanto hadha li daidai yake da ma'anarsa inna ma utituhu ala ilmin indi. An gane ko? Akwai kuma inda yace ala ilmin, qala inna ma utituhu ala ilmin, ba tare da yace indi ba, sai Allah ya ce bal hiya fitna, ai ba sanar ka ce saka samu dukiya ba, jaraba ce Allah ya maka, jaraba aka baka dan aga zaka ci ko ba zaka ci ba, dan a bayyana da kai gaban jama'a, sai a baka kuɗi mai yawa, jarabawa ce daga Allah, a gaga kuɗin ga komai, duk da haka ana salloli guda biyar da kai cikin jam'i, ga kuɗin ga komai kana fitar da zakka, ka san haƙƙin iyaye, ka san haƙƙin dangi, ka san haƙƙin makwabta, ga kuɗin ga komai, ka gina masallaci kuma a ganka a sahun gaba a masallacin, ka gina makaranta kuma a ga ka zo karatu, ka yi kaza, ga kuɗin ga komai ba su rage maka dukkan ibadar ka ba, to ka ci jarabawa kenan. Amma duk wanda ya samu kuɗi sai ya gina mutane masallaci, shi sai koma gefe ko sallar baya yi, saboda kawai malamai sun ce da shi man bana lillahi mazdan bana Allahu lahu baitan fil janna, shi tunda ya gina masallaci an gina masa gida ka ta fara cikin aljanna, jira yake a tashi kiyama ya shiga ko bai sallah ba. قال قتادة امام قتادة على علم مني بوجوه المكاسب ابن ديك ديجي على علم عندي ينا نفن على علم مني بوجوه المكاسب امبان ونن دوكيا سبو ده مصن يهد نكي ديت بوجوه المكاسب تهنيوي دبن دبن نتار دوكيا ناسا يدعكي كيلا ناسا يدعكي ديما ناسا يدعكي كاسونتي in nayi kaza ban samu ba sai in yi kaza, in nayi kaza ban samu ba sai in yi kaza har sai na samu, sanayya ta da wannan yasa na samu. Kaga ya jingina dai abu da zuwa ga kansa. Wa qala akharuna, wadansu malamai suka fada wajen fassaran suka ce ala ilmin min Allah anni lahu ahlun, ai na samu dukiyar ne dan shi Allah ya san ni na dace a bani sai ya bani. Kaga dai har yanzu babu wato kamar dai wacce ma'ana ta farko kenan, babu girmama Ubangiji ciki, ba ladabi ga Allah cikin wannan maganar. وهذا معنى قول مجاهد اوتيته على شرف ابنن da malamai suka fada na baya shine dai ma'anar fadin Mujahid ibnu Jabr dai daga cikin tabi'ai kenan da yake cewa ma'anar ayar shine utituhu ala sharaf an bani saboda matsayina duk dai ma'anar su dai ne. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yaqul inna thalathatan min bani isra'il أبرس وأقرأ وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث الله إليهم ملكا. أبو هريرة يا كربو يا جدك منزل الله صلى الله عليه وسلم تيوا إن ثلاثة من بني إسرائيل أكو وطن سمتاني قداء أكو أكو إسر وطن سمتاني قداء أكو دقى تكين بنو إسرائيل وا. إسرائيل تنسين يعقوب عليه السلام تكين دنجين جدنسا an samu labarin waɗansu mutane guda uku, yaya kissa su suke kuma yaya mutanen suke. Mutanen nan guda uku, Abras ɗaya daga cikinsu Abras ne mai ciwon albaras, waɗansu na fassara shi da zabaya, waɗansu na fassara shi da kuturta, amma idan ka duba kamus ɗin Larabci Abras suka ce wani bayadun fil jildi, wani tuta ce, alamar ta shine bayyanan wani fari, launin fari jikin fatar ɗan adam wanda galibi in an yi ba a warkewa, a ita magani ba ta jin magani. Mai kenan gabaya kenan, ɗaya daga cikinsu Abras ne. Wa akra, ɗaya daga cikinsu kuma akra, akra shi ne wato ya kasance kan mutum babu gashi, galibi malamanmu na gida suna fassara shi da kora, amma wani mai kora ya kansa da gashi kuma. Sanko kuma a sanko kuma da sai asla, domin a tsala bi tsaci ne sanko, da aka fito mafasara da kora ɗin. Wa akra, ɗaya daga cikinsu wato mai kora ne. Wa a'ama, ɗaya daga cikinsu makaho ne, da zabaya da mai kora da makaho. Fara da Allah an yabtaliyahu, sai Ubangiji ta'ala ya so ya jarrabe su. Fabasa Allahu ilaihim malakan, sai Ubangiji ta'ala ya turo musu mala'ika a siffar ɗan adam. Fa'atal Abras, sai ya fara zuwa wajen shi wannan mai zabaya. Faqala, yace ayyu shay'in ahabbu ilayka, duk duniya mai kafi so mai kuke tsammanin zai ce? Qala, sai yace launun hasanun wa jildun hasan, abin da nake so in samu launi mai kyau da fata mai kyau. Ashe kenan ciwon albaras yana cutar da launi, yana cutar da mai kuma fata, da aka sai ce abinda nake so in samu launi mai kyau, fata mai kyau. Wa yadhhabu anni allazi qad qazirani an-nasu bihi, abinda nake so kuma yadhhabu anni, ya tafi ya barni, allazi qad qazirani an-nasu bihi, irin abin nan da mutane suka kazantar da ni saboda shi, har ma suke kyamata saboda shi, shine kawai bukata ta a duniya. Kana mai annabi yace fa masahahu, sai wannan mala'ika ya shafi jikin wancan mutum. Fazahabu anhu qadaruhu ko qadiruhu, sai ya kasance wannan dattin na jikin shi gaba ɗaya kamar ba a taɓa yinsa ba, ya tafi. Fa utiya launan hasanan, aka ba shi launi mai kyau. Wa jildan hasanan, da fata mai kyau. Kala, sai mala'ikan ya sake cewa da shi, fa ayyul mali ahabbu ilayka, wani irin nau'i na dukiya ka fi so? Kala al iblu aw al baqaru, ɗaya daga cikin marwayata Ishaq kenan yayi shakka, sai ya ce raƙuma ko kuma shanu, amma gaba wani abu zai zo wanda zai bayyana mana lalle raƙuma yana bukata. Amma shi nan mai riwayan hadisi ya manta mai annabi ya faɗa, cikin ɗaya cikin biyu dai ya faɗa al-ibnu aw al-baqaru, an gane ko? Shakka Ishaq ya yi shakka mai aka faɗa, amma ƙarshe ce fa utiya naqatan ushara, kaga ya nuna kenan raƙuma ne. Fa utiya naqatan, sai aka ba shi taguwa ushara wadda take da ciki. Waɗansu kan ce idan an ce ushara, ita ce taguwa da take da ciki da ya kai wata goma. Wadan suka ta in dai taguwa ce mai ciki ko bai kai wata kaza ba, an tabbata tana da ciki to sunanta ushara. Fa usiya naqatan ushara, sai aka baki taguwa mai ciki, mala'ikan ne yazo da ita. Daga ina? Hadisin bai bada labari ba, min indillahi. Fa qala yace da shi barakallahu laka fiha, Allah ya sa maka albarka cikin ta, gashi na baka ita. Qala annabi ta fatal aqra'a, sannan mala'ikan ya tafi je wajen mai kora. Fa qala yace ayyu shay'in ahabbu ilayka, mai kafi so a duniyan nan? Qala sha'run hasanun, yace abin da nake so gashi mai kyau. Wa yazabu anni alladhi qadirani an-nasu bihi, kuma irin abin da mutane suka kazantar da ni sazajiye shi in rabu da shi, shi na fi so. Fa masahahu, sai mala'ika ya shafi jikinsa. Fa zahaba anhu, sai kora ta tafi gabarinsa. Wa utiya sha'ran hasana, sai aka bashi gashi mai kyau. Fa qala, sai tambaye shi, fa ayyul mali ahabbu ilayka, cikin dukiya mai kafi so? Qala al-baqaru aw al-ibilu, yace in dai samu shanu ko kuma rakuma. Anan ma dai mai ruwaya ne ya shakka, amma karshe abinda zai zo mana gaba za mu gane cewa wato saniya ya roka. Annabi ce fa'utiya bakaratan hamilan, sai aka bashi saniya mai ciki. Kala mala'ika ce da shi barakallahu laka fiha, Allah sa maka albarka cikinta. Kala annabi ce wa atal a'ama, sai mala'ika kuma ya tafi wajen makafu. Fa kala ce ayyu shay'in ahabbu ilayka, mai kafi so gaba ɗaya a duniyan nan, menene babban bukatarka? Qala an yurda Allahu ilayya basari, yace babban da abin da nake so Allah ya dawo min da gani na. Fa ubsiru bihi an-nas, don in rinka ganin mutane. Aka ce ko da cikin maganar sa akwai tawazu sama da sauran, domin kaga wancan dai na farko da aka same shi malbarar, me kake so? Sai ce launun hasanun wa jildun hasanun, wato ba jildu kadai hasan, ba laun kadai ba hasan. Kaga sun zarme ko da a cikin maganar su, kuma sai kowa aka bace fa wati launun hasanan wa jildul hasanan. Da aka zo wajen wancan fa, wanda yake mai abin nan mai kora, menene babban bukatar ka? Sai ce mai sha'arun hasanun, shi ma bai ce ba sha'ar kadai. Kaga ai gashi ya rasa, amma kawai sai a dawo masa da abin da rasa shine gashi, wa ba gashi ba kadai, kuma a dawo masa da mai kyau. Amma kaga wannan bawan Allah mai tawazu, me kake so? Sai ce an yurda Allahu ilayya basari, me ce an yurda Allahu ilayya basaran qawiyan ko basaran hasanan ko basaran, a kawai dai a dawo mun da gani na. Fa ubsiru bihi an-nas, gurgurdan yadda zan iya ganin mutane, haka nake bukata. Fa masahu, sai mala'ika ya shafi jikinsa. Faradda Allahu ilayhi basara, sai Allah ya dawo masa da ganinsa. Qala fa ayyul mali ahabbu ilayka, ita me kafi so cikin dukiya? Qala al-ghanamu, sai ce na fi son wato tumaki ko awaki. Al-ghanam sun shafi tumaki da awaki gaba daya. Kaga kowa cikin nan akwai kaskantar da kai, sannan kuma ya shafi abin da yake mai abin nan. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'abuta raquma, sai ka samu akwai kaifin zuciya da su, amma makiyayin tumaki da awaki sai ka samu yana taushin zuciya da tausayi. Amma mai kiwon raquma yana satar ɗabi'a ta raqumi, ta kaushin zuciya da tafiya gaf 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 haka ba sa. Lanna tabi'ata tusruku tabi tabi'a. An gane ko? To wannan shine abin da ya roka. Fa uti ya shatan walidan, mai ruwayan hadisi yace fa uti ya shatan walidan, wato annabi yace fa uti ya shatan walidan, sai aka baki akuya walidan wanda take dab da haihuwa. Asalin walid ai mai haihuwa, amma ana sanyawa abu a abin da yake makwabtaka da shi, wato wanda take dab da haihuwa. Fa unti da hazani wa wallada haza, fa unti da hazani, wadancan guda biyu, ɗaya mai taguwa da mai saniya, fa untija, sai ababen da aka ba su suka haihu. Wa wallada haza, haka wannan da aka ba shi akuya shi ma akuyarsa kuma sai ta haihu. Fa kana li hadha wadin min al-ibli wa li hadha wadin min al-baqari wa li hadha wadin min al-ghanam, kowa an ba shi arziki cikin abin da aka ba shi, an sa masa albarka ciki. Ma abucin raquma, aka ba shi raquma adadin cikin wadi. Ma abucin shanu, aka ba shi shanu adadin cikin wadi. Ma abucin tinkiya ko akuya, shi ma aka bashi adadin cikin wadi na awaki. Wadi kuma shine fili da ke tsakanin dutse da dutse. Kafi kenan garke guda wato mai yawan gaske. Kala annabi ce, "Thumma innahu atal abra fi suratihi wa hay'atihi. Fa qala rajulun miskinun wa ibn sabilin قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك اسالك بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا اتبلغ به في سفري يتي دشي النبي يتي ثم انه اتى الابرص فان ملائكه سي ساكي كوموا كرو نا بيو ورين مي ورين زبايا دن نان في سوره a cikin surar wancan mutumin wahayatihi da kamanninsa idan an ce sura yadda halittar jiki take idan an ce hay'a yadda kuma tufafi suke wato yadda wancan zabayin yake a da shi wannan mala'ikan sai rike din shi ma yazo a mai zabaya yadda yake da riga tsin ma cikin talauci miskinan zamu tara ba ta mala Abdurrahman shi ma sai gashi yazo masa haka fi suratihi a cikin irin halittarsa wahayatihi da cikin irin shigarsa فقال يتي دشي رجل مسكين وتو رجل انا خبر نلي مبتدا معذوف تقدر الكلام انا رجل مسكين يتي ني متن ني مبكاتي وابن سبيل كو متفي قد انقطعت بي الحبال دبارو غبا داي سن ينكي من الحبال جمع من الحبل الحبل كما اجيا على عربتي اما ابين داكي دشي انا غورن سبب ابين داكي نفي ده سبب دكان وني دليلي ده زي تيمكا من وجهن اسا غرينا يا ينكي من ba guzuri, ba abin hawa, ba kudin mota, ba kudin kaza, kuma wurin da nisa, ba inda karfin tafiya ba abinci, shine kadin qata'at biyal ibalu, dukkan dabaru ko guzuri ya yanke mu, ba abin hawa ba guzuri. Fala balagha lil yawma, babu abin da zai iya isar da ni garin mu a yau din nan illa billahi, sai fa da agadin Allah, thumma bika, sannan kuma da dan abin da zaka bani. As'aluka billazi a'taka al-lawn al-hasan, ina hada ka da wanda ya baka kikkiawan launi wal jildal hasan ya baka kikkiawar fata wal mal ba'iran wanda ya baka kuma raquma cikin dukiya ina roƙonka ka bani ma abu taballagu bihi fi safari abinda zan isa da shi zuwa garin mu abinda nake so ka bani kenan fa kala sai yace da shi al huququ kaseeratun haƙƙi da yawa cikin dukiyata karka ga wannan dukiyar haka ka dauka cewa abin nan duk da rufin asiri ne ba shi mutane ne ba ka yin gazo suke cewa ba karbo kayan ne ni ma kafin dan samu wani abu in mayar ga nauyin iyali kudin makaranta kudin tefanin gida ga dangi na kauye wannan su zo su tafi wannan yayi kaza al hukuku kaseera haƙƙi yayi yawa kai hakuri ba wan Allah ka tafi fa qala lahu kanni a'rifuka sai mala'ikan ne ce ba hun Allah kaman na san ka ko da alam takun abrasa yaqziruka an-nas shin da kai ba zabaya bane mutane na kyamar ka faqiran fa ataka Allah azza wa jalla al-mal da kai ba talaka bane ba ubangiji ta Allah baka dukiya fa qal sai mutumin ne ce inna ma waristu hadha al-mal kabiran an kabir yace kai ba ni bane ba na gaji wannan dukiya kaka da kakanni shine kabiran an kabir kabiran menene mawqi'uhu min al-i'rab saboda me aka yi masa nasaba gara makaran ba ta kai na lokaci babu karatun nahwu kabiran an kabir kabiran din nan a wato mansubin ne bi naz'il khafid an cire harafin jarra ne asalin sa waristu hazal mala min kabirin an kabir daga kaka daga kaka daga kaka daga kaka ma'ana duk kakanni na masu kudi ne ba talaka cikin mu da haka ni ma sai na zama haka kaga zama daidai da inna wa utituhu ala ilmin indi kabiran an kabirin haka na gaji wannan dukiya ban taba yin talauci ba fa qala sai mala'ikan yace da shi in kunta kaziban fa sayyaraka Allah ila ma kunt in ƙarya kake to Allah mayar da kai matsayin ka na da qala annabi ce thumma innahu atal aqra sanan mala'ikan nan sai tafi wajen mai kora fi suratihi a cikin surarsa ta da wato yadda kansa yake ba gashi fa qala lahu mithlu ma qala li hadha ya fada masa kutun kutun abin da ya fada wa albar mai albaras din nan wa radda alaihi mithlu ma radda alaihi hadha shi ma wannan makaho ya bada ansa irin ansar da zabaya ya bayar, cewa mai kora ya bayar kai. Shi wannan mai kora ya bada ansa makamancin wanda mai zabaya ya bayar, yace alhuququ kasira kaza 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 kaza. Fa qala malaika ta da shi, in kunta kadiban fa sayyaraka Allah ila ma kunta, in ƙarya kake kai ma Allah mai da kai matsayin ka nada. Qala annabi yace wa atal a'ma fi surati, sai kuma wannan mala'ika ya tafi wurin wannan makahu a cikin sura, a cikin yanayin jiki irin na hijima da makanta, yana tafiya cikin makanta. Fa qala yace rajulun miskin, ni mutum ne talaka, wa ibn sabil, matafi, qadin qata'a bi al-hibal fi safari, dabaru duk sun riga sun gutsire mun, sun yanke mun a cikin harkata ta tafiya. Fala balagha lil yawma, yau ba wanda ya sai taimake ni zuwa garin mu, illa billahi, sai da agajin Allah, summa bika, sannan da dan abin da zaka bani. As'aluka billazi radda alayka basaraka, ina roƙonka, ina hada ka da wanda ya dawo maka da ganinka, shatan ka bani akuya, a taballagu biha fi safari, wanda da ita in samu in isa garin mu ta zama mun guzuri. Fa qala, sai makaho yace da shi, kad kuntu a'ma, ni ma da makaho ne, faradda Allahu ilayya basari, sai Allah ya dawo mun da ganina. Fa kuzma shi ita, duba garkin, dauki duk abin da kake so, wadama shi ita, kabar abin da kaga bai maka ba. Fa wallahi la ajhaduka al-yawm bi shay'in akhadtahu lillahi, a yau din nan wallahi bazan musguna maka ba dan wani abin da ka dauka dan Allah. Ai don Allah kace mun, to ko me ya dauki, bazan musguna maka ba dan ka dauke shi, kace Allah, sannan kuma in ji haushi dauki ka tafi. Fa qala, sai mala'ikan ne yace da shi, amsik malaka, rike dukiyarka, fa inna mabtulitum, ai Allah ya jarrabe ku, ba kai ɗaya bane, kai na ukun biyun ne. Fa qad radiyallahu ank, Allah ya yarda da kai, ina baka labari, ni mala'ika ne, Allah ya yarda da kai. Wa sakhita ala sahibaik, sannan kuma Allah ya fushi kan abokananka guda biyu, wantan al-abras da kuma al-aqra, wato zabaya da mai kora. Me yasa Allah ya fushi da su? Butulce kafir ce wa ni'imar Ubangiji. Allah ya ba su ni'ima amma ba su jingina ta zuwa gare shi, ba sai suke jingina zuwa ga kawunansu. Me yasa Allah ya dada wannan? Allah ya ba shi ni'ima sai jingina ta zuwa ga Allah. To jingina zuwa ga Allah kuma ba shi kadai bane, kuma sai kaiwa Allah godiya akan ni'imar. Su waɗancan abu guda biyu suka yi kowanne. Na farko sun ki su jingina ma Allah ni'imar, kaga nan guna akwai kufranun ni'ima kenan. Na biyu kuma sun ki su yi taimako, su fitar su yi taimako da wannan ni'imar da aka ba su. Wannan kuma duk yayi duka guda biyun, ya jingina ni'ima zuwa ga Allah, sannan kuma yayi ne, yayi taimako. Dan a nuna, idan aka baka dukiya, aka baka ilimi, karka ce kai alhamdulillah da Allah ya bani dukiya, gidaje da motoci, alhamdulillah da Allah ya bani ilimi, alhamdulillah da Allah ya bani mulki, wannan dai bisa uku na abin da ake bukata kenan. Saura guda biyu. Farko kafin ka faɗa da baka dama, zuciyarka ta yi itirafi abin daga Allah ne, daga baki kuma ka ce alhamdulillah. Sannan abu na uku, ka aiwatar a aikace da dukiyar da Allah ya baka wajen taimakon musulunci, ka aiwatar a aikace da ilimin da Allah ya baka, ka aiwatar a aikace da mukamin da Allah ya baka, ka taimaki musulunci. Duk wanda bai yi wannan rukunan godiya guda uku ba, to bai gode wa Allah ba. Dole sai mutum ya gode wa Allah ta wannan bangarori guda uku. Akwai wata magana ta Imam Ibn al-Qayyim da naganta wani wuri, na so in karanta mana ita da nassin ta miji. Qala al-Allama Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim ke cewa aslu shukri, kaga ita asalin godiya yadda take, huwal i'tiraf bi in'amil mun'imi ala wajhi al-khudu' lahu wa dhulli wal mahabba, shine zuciyarka ta yi itirafi, ta yarda da ni'imtawar da mai ni'ima ya maka shine Allah. Zuciyarka ta faɗa maka haka, kana mai kaskantar da kai ga Allah din, kana mai ƙaunar Ubangiji bisa ga wannan baiwa da ya maka. Fa man lam ya'rif an-ni'ma, dukkan wanda ya kasa tuno cewa wannan ni'ima daga Allah ce, bal kana jahilan biha, ya ma jahilci abin daga Allah ne, lam yashkurha, babu yanda za a yi godiya. Wa man arafa, wanda ko ya san cewa wannan ni'ima daga Allah take, wa lam ya'rif al-mun'ima biha, ya san cewa wannan ni'ima ce abin nan da aka bani. Kasa akwai wanda za a baiwa dukiya bai ma gane dukiya ni'ima ba ce, akwai wanda za a baiwa ilimi bai ma san ilimi ni'ima ba ce, akwai wanda za a bashi lafiya bai ma san ni'ima, wato lafiya din nan ni'ima ba ce, bai ma san wannan ba. To wanda ya sani amma ko bai dingina zuwa ga Allah ba, lam ya'rif al-ni'ma biha shi ma lam yashkurha aidan babu inda za a yi wa Allah godiya wa man arafa an-ni'ma wanda ya gane lalle ni'ima dukiya da aka bani ni'ima ce ilimi ni'ima ce kaza ni'ima ce ya gane wannan ni'ima ce an gane ko wal mun'ima kuma ya gane mai yin wannan din lalle Allah ne ba dabararsa bace ba lakin jahada haka ma yajhadul munkir tare da ya san Allah ne abin amma kuma sai inkarin abin ya jingina ma kansa faqad kafara ya kafirce wa ni'imar kenan wa man arafa an-ni'mata wal mun'ima biha wanda ya gane abu kaza ni'ima ne kuma ya gane Allah ne yake yi wa aqarra biha kuma ya tabbatar eh Allah din ke wala mai jahada bai yi inkarin abin ba walakin lam yakhdala hu sai dai bai kaskantar da kai ga Allah ba walam yuhibbahu wa yarda bihi wa an bai so Allah da wannan dukiyar ba shi ma lam yashkurhu aidan shi ma bai godiya ba wa man arafaha wanda ya gane abin daga Allah ne wa arafal mun'ima ya gane wanda yayi wannan din shine Allah wa qarra biha ya tabbatar da haka wa khada'a lil mun'imi biha ya kaskantar da kai ga Allah wa habbahu ya so Allah wa radiya bihi ya yadda da Allah wa ta'amalaha fi mahabbihi wa ta'atihi yayi amfani da wannan ni'imar cikin duk abin da Allah ke so bai yadda yayi amfani da ni'imar cikin abin da Allah baya so ba ya yi amfani cikin duk abin da Allah ke so wa fa'atihi ya amfani da imar wajen yiwa Allah da'a fa haza huwa shakiru laha wannan shine hakikanin mai godiya ga ni'imar Ubangiji kafi kenan ka gane abu kaza ni'ima ne farko kenan ko abu na biyu kuma ka gane wannan abu daga waki daga Allah kuma ka yi ikirarin haka sannan ka aiwatar da abin wajen godiya ga Allah wajen da'a ga Allah to wannan ka zama hakikanin mai godiya ga Allah sai ce fa la budda fi shukri min ilmi al-qalbi babu yanda za a godiya ta zama godiya face sai zuciya ta ilmantu da cewa abu kaza ni'ima ne sannan kuma abin daga Allah ne wa amalin yatba'u al-ilma sannan aiki ya biyo baya ba yadda zuciya ba tare da aiki ba wa huwa al-mailu ila al-mun'imi shi ko wannan aiki shine ka karkata da iliminka ka karkata da dukiyarka ila al-mun'imi zuwa ga mai ni'imar shine Allah kai amfani da iliminka wajen kiran mutane wajen aiki da abin da ka sani kai amfani da dukiyarka wajen taimakon musulunci da dukkan haƙƙi na wajibi wa mahabbatihi da kaunar Allah wal khudu ilahu da kaskantar da kai gare shi wannan ita ce hakikanin ni'ima lokacin da Allah baka ni'ima haka ake bukata kai malai ce wannan hadisi akhrajahu Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli kamar haka al-ula mas'ala ta farko tafsirul aya man fahimci fassarar aya ta farko shine wala in azqanahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu wannan aya tana cikin suratul fussilat idan kana so ka ji dadin tafsirin ta sai ka hada tun daga tan farko ilayhi yuraddu ilmu sa'a wama takhruju min thamaratin min akmamiha wama tahmilu min unsa wala tadau illa bi ilmi وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى falan nabbi annal ladina kafaru bima amilu walam yuzikannahum min azabin qalil in ka hada su a haka ka fahimci fassarar su sai ka gane manufar ayoyin gaba daya asaniya mas'ala ta biyu ma ma'ana la yaqulanna hazali menene ma'anar la yaqulanna hazali mun fahimci wannan a cikin wannan babu sai daga cikin maganganu guda biyu na malamai la yaqulanna hazali Allah ya bani dan ya ga na dace da shi la yaqulanna hazali a wannan abin da wane na same shi saboda kwarewa ta ko saboda ilimi na الثالثة مسألة أخو ما معنى قوله أوتيته على علم عندي من فهمتم أن رفض أن الله أوتيته على علم عندي الرابعة مسألة أخو ما في هذه القصة الأجيبة من العبر الأظيمة أتكم ونن قصة منغا أبندي شافي ونن قصة تبما مكي من سامي العبر واتو إذنا الأظيمة ما تجير منغا سكي wato akwai abubuwa da dama a cikin wannan kisa wanda lokaci ba zai isa ba a yalwata harshe akan su amma dai daga cikin abin da malamai ke fada na farko riyuwar mala'ika ya rikide ya zo a sifar dan adam kamar yadda muka gani wannan hadisi ya nuna haka an gane ko na biyu sakamakon mai girman kai na uku sakamakon mai kaskantar da kai an gane ko dukkan waɗannan al'amura ne na hudu kuma alamun min alamin nubuwa, wato wata alama ta annabta, abin nan an yi shi kafin lokacin annabi, amma annabi ke ba da labari kamar yana nan aka yi, saboda Allah ya sanar da shi abin ta me ta fuskar wahayi. Na gaba wato na biyar, irin yadda Allah ke yalwata dukiya ta irin yadda ya so, raƙuma ɗaya ƙarshe ta rikide ta hayayyafa a sanadiyar ta a samu ƙaton fili garke guda na raƙuma, saniya ɗaya a samu garke guda na shanu, tinkiya ko akuya ɗaya a samu garke guda a sanadiyar ta wato na tumaki ko na awaki. Kaga wannan duk na nuna yalwan arzikin Ubangiji. Abu na gaba wato na shida kenan da zamu iya fahimta, yadda Ubangiji ta'ala ya baiwa wannan mala'ika waɗannan dabbobi guda uku, taguwa da saniya da akuya, wanda ba a san daga inda ya zo da su ba. An fahimta ko? Dukkan waɗannan wato ababe ne na izina, ababe ne na wa'azi da zamu iya fahimta. Sannan kuma na gaba, shar'ancin taimakawa miskini da matafiyi. Idan mutum miskini ne yana bukatar mai taimako, idan mutum matafiyi ne kuma yana bukatar mai taimako. An gane ko? Dukkan waɗannan suna cikin hukunce-hukunce da za a iya tsagowa karkashin wannan hadisi. Sannan ga tawazu'u na wannan mutum wanda yake ama da kaskantar da kansa da gudun duniyarsa, duk mun fahimci wannan a cikin wannan hadisi. Da dai ababe masu yawan gaske. Babu kaulin Allahi ta'ala falan ma'ata huma salihan ja'ala lahu shuraka a fi ma'ata huma al'aya. Babin da yake magana dangane da faɗin Allah ta'ala falan ma'ata huma salihan, yayin da Allah ya ba su ɗa na gari, ja'ala lahu shuraka, sai suka sanya ma Allah kishiyoyi, fi ma'ata huma cikin irin abin da Allah ya ba su na wannan ɗaɗin, sai suka yi wa Allah shirka a madadin su yi masa godiya. Makasudin wannan matashiyar magana da aka yi ta da wannan aya shine dai dukkan abin da Allah ya baka na ni'ima, ko da ta ya'ya ce, abin da ake so ka jingina abin zuwa ga Allah, kar ka jingina zuwa ga wani Allah. An gane ko? Don Allah shine ke bada haihuwa kamar yadda shike bada mai dukiya. Amma an ware maganar aya nan daban, can an yi maganar dukiya, don saboda wani lokacin sai mutum ya dauka akwai bambanci. Malam yana yin haka don saboda isar da sako. In ba haka ba da ya'ya da dukiya, in an tabbatar maka dukiya daga Allah ne, to ya kamata ka fahimci komai ma kuma daga menene? Daga Allah ne. Amma don saboda ilmantarwa na bukatan daki don isar da hujja, shi yasa sai wannan babin daban. Yadda ake bukatan ka jingina dukiya zuwa ga Ubangiji, idan ka same ta karka jingina zuwa ga kanka, to haka ya'ya ma idan an ba ka karka jingina zuwa ga, ai da wuya wani jingina zuwa ga kansa dama. To amma galibi zai iya jinginawa zuwa gaba wani Allah, ya jinginawa wani salihin bawa shi ne ya ba shi da, ya jinginawa likita shi ya kai kawo da haka ya samu da, ya jinginawa boka, ya jinginawa dan bori ko wani abu makamancin haka. Shi ne makasudin yin wannan dan kore wannan, dan ka gane duk abin da Allah ya baka na ni'imar ƴaƴa shi ma wannan daga Allah ne. Shi ne ma'anar falan ma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma fata'ala Allahu amma yushrikuna. Asalin ayat daga farkonta, huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'awa Allah rabbahuma la'in ataytana salihan lanakunanna min ash-shakirin falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahuma. Ubangiji ta'ala na magana dangane da halittar dan Adam. Huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida, shi Allah shine ya halicce ku daga asalin rai daya. Wa ja'ala minha zawjaha, ya halicci matar ta kuma daga gare ta, ma'ana wannan ran daya daga jikin shi kuma aka halicci matarsa. Liyaskuna ilaiha, dan ya samu natsuwa zuwa gare ta. Dan Adam yana samun natsuwa zuwa ga mace. Natsuwa suka ce iri biyu, natsuwa ta farko natsuwa ta soyayya da rahama, ka zanto mai kaunarka ta zanto mai kaunarka, ka zanto mai tausayinta ta zanto mai tausayinka. Idan wani abu ya faru gare ka sai ka je gida ka labarta mata, in wani abu ya faru gare ta jira take ka zo ta fara baka labari. Wannan natsuwa da Allah ya sanya tsakanin masoya guda biyu kenan ma'aurata. Natsuwa wannan kuma ana samun ta tsakanin ɗa namiji da ƴa mace, wani lokaci ba sai ta hanyar aure ba. Soyayya da jin kai din nan ba sai ta ba ya kake haka ne, ba sai ta hanyar aure ba, wani lokaci ya sace ko kanwarsa ce, za ka ga yana santa so na dangantaka, sannan yana jin tausayinta. Idan tana shan wahala gidan aure yana jin takaici, shi yana daga waje, kanwarsa ko yarsa ko yarsa ko kanwar mahaifiyarsa ko kanwar mahaifinsa. Sannan sai ta biyu, wadda ba wanda yake moruwa da irin wannan natsuwan, sai ma'aurata guda biyu, shine natsuwa da suke samu da juna lokacin jima'i, lokacin saduwa, ita ma wannan sunanta natsuwa. An gane ko? Kamar yadda malamai suke fassara, ma'ana dai Ubangiji ya halitta mace daga jikin dan adam dan samun natsuwa, duka natsuwan nan da aka ambata, liyaskuna ilaiha falamma tagashaha. Wannan kinaya ne na jima'i. Yaso da dama Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan yi kinaya, shine sayan magana, dan kar a fito da abu karara, saboda ana magana da masu hankali ne cikin Qur'ani. Fa'tabiru ya ulil absar afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin akfaluha afala tatafakkarun afala ta'qilun afala tatadhakkarun. Masu tunani da basira da hikima ake magana da su, idan an yi sayan zance za su gane, ba sai an fito kwaro-kwaro ba. Kuma galibi duk abin da ya shafi alaƙar ɗa namiji da ƴa mace, boye shi ake sai in tilasta ta an bayyana. To wannan malamai suka ce fiqhun da ke karkashin nan, in ya zanto maganar abin ta fatar baka ma, kuma irin abin da zaka bada labari ke gudana na hanyar aure ma, ana jin kunyar bayyana shi karara. To ina ga mutumin da zai bayyana zina a fili? Ina ga mutumin da zai wuce da mace, yaron gume ta tarin gume shi su wuce kan titi, ya kama hannu ta kama hannun su wuce kan titi, kawai su fitsararru ne, sun aro sun yafawa kansu, al'ada na turawan yammacin duniya, kawai dan sun yi boko ko kansu ya waye. Kaga ai tsabagen dabban ciki na abinda ga shi na halal ne ma Allah na saya shi. Falamma tagashaha shine malamai suka ce Allah bai ce falamma gashiyaha, saboda a bayyanar da ma'anar abinda ake nufi tagashaha, wato jima'i kai tsaye, saboda akwai wani nau'i na karuwar ma'ana daɗi akan gashiyaha, tagashaha, domin ziyaratun fil mabna tadullu ala ziyaratun fil ma'ana. Hamalat hamlan khafifan, da ya kusance ta sai ta ɗauki ciki, khafifan wanda yake mai sauƙi, ciki lokacin da yake zangon farko a matsayin ɗigon mani, zango na biyu a matsayin gudan jini, zango na uku a matsayin tsoka, duk ba nauyi. Amma daga lokacin da ya kai wata uku, wata huɗu, wata biyar, shida, ya fara nauyi. Amma da ta ɗauke shi hamlan khafifan, ciki wanda yake mara nauyi, famarrat bihi, kawai sai ta ci gaba da tafiya da shi, ma'ana ta'ati wa taji. Allahumma rabbana, suka roƙi Allah Ubangijinsu, suka ce la'in ataitana salihan lanakunanna minash shakirin, wallahi in ka ba mu da salihi sai mun yi godiya. To sai malamai suka ce salaha iri biyu ce, salihi as-salahu al-badani ko salihi as-salahu ad-diniyyu al-qalbi. Da ya zama salihi ta fuskar halitta, ko ya zanto salihi ta fuskar me? Addini. To me suka roƙa? Waɗansu malamai suka ce sun roƙi ya zama salihi ta fuskar gangan jiki, ya zo da lafiyayyen gaɓo, da yatsunsa cikakku, da ido, da kunne, da hanci, da ƙarfin lafiya, da ƙoshin lafiya, nauyinsa ya kai yadda ake buƙatan jariri ya samu, ba sai an raine shi cikin kwalba ba, a'a ya kai yadda ake buƙata. Salihan kenan. La in ataitana salihan, in zaka ba mu dan nagari na gunan namu na sakire, wadan suka ce a sun roki dane salihin bawa mai ibada mai takawa, in ka ba mu shi zamu godiya gare ka. Falamma atahuma salihan, yayin da Allah ya ba su dan nagari din, ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma, sai suka sanya ma Allah abokanan tarayya cikin abin da ya ba su, suka dingina abin zuwa ga wani Allah ba zuwa ga Allah ba. An gane ku? To menene karshen aya? Ko ajiye mun shi zuwa in an jima, amma dai sai suka sanya wa Allah kishiya, a wata kira'a ja'ala lahu shirkan fi ma atahuma, sai suka sanya wa Allah kishiya cikin abin da, ko kace kishiya ko kishiyoyi, duk dai ma'anar tana koma daya. To su wane ne waɗannan ma'auratan guda biyu wanda suka sha wannan alwacin tsakaninsu da Allah, wanda kuma daga ƙarshe da Allah ya ba su suka saba? Su wane ne suka yi haka? Menene ma'anar wannan aya da wannan kissa? Malik ya ce qala ibn hazm,
Ibn Hazm ya fada shine Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm al-Andalusi al-Qurtubi wanda Imam Zahabi yace al-Imam al-Awhad al-Bahr Zulfunun wa Tasanif al-Imam al-Awhad yace kataitaccen imami al-Bahr kogi na ilmi Zulfunun wal ma'ar ma'abucin fannin ilmi ma'abucin ilmomi ai kun san shi dai shugaban mazhaban zahiriyya kenan ko ya mutu shekara ta 456 bayan hijira Ibn Hazm az-Zahiri yace ittafaqu wannan ɗaya daga cikin kalmomin da malamai ke amfani da su in suna son su ce wannan mas'ala an yi ijma'i ko su ce ajma'u ko su ce ittafaqu duk dai ma'anar su daya ba kamar yadda na nuna malami a zariya ba wai ce ittafaqu daban da ajma'u amma bisa ga dukkan alamu bai karanta usulul fiqh ba wannan shi ya jawo masa wannan kuskuren ittafaqu inji Ibn Hazm yace sun yi ittifaki ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghayrillah malami sun yi ijma'i kan haramcin dukkan wani suna da aka bautar da mai shi ga wani Allah a yamakon a ce masa Abdullahi Abdurrahman sai aka ce Abdushamsi sai aka ce Abdumanafi an gane ko sai aka ce Abdullah kenan ko Abdul Uzza ko Abdumanaf ko Abdurrasul ko Abdunnabi ko Abdujibril duk wanda aka jinginawa wani malamai sun yi ittifaki cewa wannan haramun ne irin wannan suna ittafaqu sun yi ittifaki ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghayrillah kan haramun ne radawa mutum dukkan wani suna da za a bautar da shi zuwa ga wani Allah ka Abdi Umar kamar a ce Abdu Umar wa Abdul Ka'ba kamar a ce Abdul Ka'ba wa ma ashba zalik da abin da ya kama da haka hasha Abdul Muttalib in banda Abdul Muttalib a ra'ayi Ibn Hazm dukkan sunan da aka bautar da wani ga wani Allah haramun ne sai wanne sai Abdul Muttalib a wurin sa ba laifi bane ba a wurin sa ya halatta a ce mutum Abdul Muttalib wai ba laifi ba da aka ce Abdul Muttalib to menene hujjar Ibn Hazm game da wannan sai malamai suka ce shi asalin Al-Muttalib din ai dan uwa ne na Hashim ɗaya daga cikin kakannin wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda Muttalib yake kakana Annabi haka Hashim yake kakana Annabi ƴan uwan juna ne haka suke kaman wa da kani to shi Hashim ya auri wata mace daga cikin kabilan Banu Najjar a Madina daga can ya aure ta yazo Makka da ita lokacin da ta haifa ta sai ya sa masa suna Shayba Shayba din nan sai kakannin sa suka tafi da shi Madina tun yana yaro karami har ya girma ya kai sunnat tamyiz shekarun da ya fara yin wayo shekaru 7 8 9 10 makamancin haka to sai wata rana Muttalib din nan dan uwan baban sa ya je Madina wata harka ta kai shi sai ya taho da Shayba dan ya dawo da shi wajen wa baban sa a Makka da sauran dangin sa na wajen uba a Makka to lokacin da ya taho da shi akan raƙumi shi Muttalib yana gaba ya goyo Shayba a bayan sa akan kuturin raƙumi sun shigo garin Makka sai aka hango su kafin sun da tafiyar raƙumi ce akwai gajiya ga cikin sahara ga wahalhalun tafiya har sai launin jikin Shayba ya canja gashi yaro ne dama bai jure ya wahala ba ga kura ga ya jiga ta tafiya launin sa ya canja gashi bushu da shi ya jiki sai Quraishawa da suka hango shi sai suka ce haza Muttalibun wa abduhu ga Muttalib nan ya zo da bawar sa tsammanin su wannan yaron da ke cikin datti bawa ne ya soyo shi a wani gari tun yana dan kankani sai wannan suna ya bi Shayba ake kiransa Abdul Muttalib amma asalin sa Shayba wanda shine baban Abdullahi ko mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya zanto ashe Abdul Muttalib da aka ce yani wato ubudiyya ta tarik ba ubudiyya ta ilahantaka ba ba suna nufin Abdul Muttalib mai bautar Muttalib ba a suna nufin bawa ballakar Muttalib wanda wannan ya halatta a larabci shine hujjar Ibn Hazm kun gane wannan da kyau shine hujjar Ibn Hazm cewa ai bawane ba wai bawane sun danganta shi ya lice shi ko kaza ko shirka suka yi ba a bawan da ya sayo shikenan sai wannan ta bi shi ake kiran sa Abdul Muttalib sai da sai yace wannan ya halatta amma wannan magana ta ci shi Ibn Hazm ba da Nabi sallama masa ba har ma ya kare kafa hujja yace ga annabi da kansa ya tabbatar cikin hadisin Bukhari da Muslim anan nabiyyu la kadhib anabnu Abdul Muttalib yace ni ne annabi ba ƙarya ba ni dan gidan Abdul Muttalib ne yace to da a ce Abdul Muttalib din nan bai halatta ba da annabi bai furta ba sai malamai suka ce haza ikhbarul la insha'un labari annabi ke bayarwa ba hukunci ne ya isar ba da hukunci ne ya isar nan za a fahimci halacci dan ba a daukar hukunci sai in jumla insha'iyya ce amma jumla khabariyya hiya mujarradul khabar da ce jumla ce insha'iyyatu ya zama annabi ya halatta kenan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisin na Bukhari yace innama banu hashim wa banu abdul muttalib shay'un wahid da banu hashim da banu al-muttalib duk ɗaya ne dangane da abin da ya shafi ummul maganam ɗaya daga cikin biyar na ganima yadda za a ba banu hashim haka za a ba banu al-muttalib amma dan me ba za a baiwa ba bani abdul manaf dan me ba za a baiwa ba bani kaza duk da sun yi dangantaka da hashim dan saboda ba su taimakawa banu hashim ba lokacin da aka sa musu takunkumin kare tattalin arzikin kasa farkon lokacin da annabi zo da annabci amma banu muttalib kusan kasance tare da wani hashim shi yasa da aka zo gani masu annabi ce a basu Usman ya zo ya ce ah to ai ni ma ina da dangantaka da banu abdul manaf wanda yan uwa ne na hashim yadda muttalib yake dan uwa na hashim sai annabi ce dakata takaburki da banu abdul muttalib da banu hashim ɗaya ne amma abdul manaf ba su shiga cikin nan gurin ba saboda su ba su kasance tare da banu hashim ba lokacin da aka sa musu takunkumin kare tattalin arzikin kasa kun mole lokacin da aka yanzu ba za a ba ku musu maganan ba kun gane da kyau maganar Ibn Hazm dai ba za a sallama masa ba wa Ibn Abbas fil ayati an karɓo ruwaya daga Abdullahi dan Abbas dangane da fasaran wannan aya kala yace ma'anarta lamma tagashaha Adam yayin da Adamu ya zakke ma Hawwa hamalat sai ta dauki juna biyu fa tahuma iblisu sai iblis ya zo musu fa kala sai yace inni sahibukuma alladhi akhrajakuma min aljanna ni ne fa ma'abucinku da na saboda fitowarku daga cikin aljanna latuti'ani aw la aj'alanna lahu qarnay ayl fa yakhruj min batnika fa yashqa yace ko dai ku yi min biyayya ko in cutar da wannan da ta yadda zan sa masa kawanni guda biyu lokacin da zai fito daga cikin cikinki sai ya tsada jikinki wala af'alanna ya tsoratar da su zan yi masa kaza zan yi kaza yukhawwifuhuma yana firgitar da su da haka me za ku yi sammiyahu Abdul Haris in kuna so ɗanku ya tsira in kuna so ɗanku ya kai lafiya a haife shi lafiya ku sa masa suna Abdul Haris wanda Al-Haris nan ɗaya ne daga cikin sunayen Iblis Al-Haris bisai da ta kenan ba da sinun ba da akwai Al-Haris bisai wanda yana nufin mai kwadayi akwai Al-Haris bisin wanda yana nufin mai gadi akwai Al-Haris bisai wanda yana nufin manomi to wannan Al-Haris din ɗaya daga cikin sunayen Iblis fa aba ya sai suka ki an yi tsiya ba su yi masa da'a fa kara da mai da haka tashi ya wani yaro sai ya fado gare sun mahamalar sannan sai ta sake haihuwa a karo na biyu fa a tahuma sai ya zo musu fa kala mithla qawlihi ya faɗa musu kwatankwacin maganarsa ta farko fa a baya an yi tsiya amma suka ki su yi masa da'a fa kara da mai da haka sai aka sake haihuwa wani yaro bare sun mahamalar sai ta sake samun ciki karo na uku fa a tahuma sai Iblis ya zo musu fa zakara lahuma sai ya ambata musu kwatankwacin abin da ya ambata dazun fa adrakahuma hubbul waladi sa'ilan nan sai ya dace da san yaron ya shiga cikin zukatansu sai suka yarda suka yarje fa samma yahu Abdul Haris sai suka sanya ma wannan jaririn suna Abdul Haris fa zalika qawluhu Ibn Abbas yace wannan shine ma'anar da alalahu shuraka fi ma ataku sun sanya wa Allah tarayya a cikin abin da ya ba su ma'ana a maimakon su jingina ma Allah sai suka jingina wa Iblis shi wato a wannan fasara ta Abdullahi dan Abbas wannan na nufin annabi Adam da Hawa su ne suka yi haka. To malaman da suka yi dada da wannan riwaya har suka yi kokari su ce shirkar da suka yi anan ba shirka ce ta ibada ba, ballantana wannan ya kawo cikas cewa wani annabi ya yi shirka, a'a sun yi ne a matsayin shirka karama ko koyin shirka ta fuskar ɗaya, haka suke cewa. Wannan riwaya rawa Ibn Abi Hatim ya ruwaito kwatankwacin wannan riwaya, kafin mu je nesa wannan riwaya da'ifi ya ce ba ta da asali. Kun gane da kyau, da aka taujihin cewa wani karamar shirka ce ko alama, ba wani annabi baya yin ko karamar shirka. Walahu bi sanadin sahihin, haka Ibn Abbas yana da wata riwaya da Ibn Abi Hatim yana da wata riwaya da sanadi sahihi, an Qatada, an karto daga Qatada Ibn Da'amat Dausi, kala yace shuraka a fi fa'atihi wa lam yakun fi ibadatihi, duk kokarin yadda da wata riwaya ce ta Ibn Abbas shi yasa wannan tabi'in yace shirkar da suka yi a cikin da'a ne kawai sun sanya suna Abdul Haris, amma ba da suna ganin Iblis ya tantance a masa bauta ba. Wannan in mai yadda da wata riwaya za mu tilasta zuwa ga wannan fasarar, to ban koyi yadda da ita ba. Kala yace asbaqa an la yakuna insana, wato suna jin tausayin kar a je haihuwar yaron ya zanto ba dan adam ba, shi yasa sai suka yadda da abin da Iblis ya faɗa, amma ba dan suna da itikadin yana da shufa ta ilahantaka ba. Wa zukira ma'anahu an al-Hasani wa Sa'id wa ghayrihima, kwatankwacin irin wannan ma'ana an ambace ta daga Hasan wato al-Basri wa Sa'id da kuma Sa'id wa ghayrihima da waninsu. Wannan riwayoyi da duk Ibn Abdul Wahhab ya kawo ba su da asali a wannan babi, amma abin mamaki ɗaya cikin jikokinsa shi ne Sheikh Abdulrahman bin Hassan al-Sheikh da ya Fathul Majid, yana ta kokarin sai ya ɗaure wa wannan riwayar gindi. To amma mutum da ka'idar abin da muka shawa kanmu almashi a kai, duk abin da ya tabbata Qur'ani da hadisi shi za mu faɗa, abin da malaman sunna suka tafi a kai, duk wani malami na sunna da ya faɗa abu bisa da kuskure za mu roƙa masa gafara ne, amma ba za mu yi masa biyayya cikin abin da ya faɗa shi ba. Bambancin da'awar sunna kenan da da'awar bid'a, dan bid'a idan malamin sa ya faɗa ko shehunsa to sai dai a mutu, amma babu yanda za a yi da kuskure ne, dole shehi ya faɗa haka zalika. Ahlus sunna kuwa ya san inda malamin sa ya kuskure sai ya kauce wa kuskuren ya roƙa masa gafara, ya san inda ya daidai sai ya bi shi, wannan shine da'awar sunna. Amma da zaran ka ce duk abin da malam ya faɗa shi kenan, sam'an wa ta'atan zallaka na qawlu lahu qadihin, to wannan ya zama shirbe kenan, da'awar sunna ba haka take ba. Da haka dan ku gane wannan riwaya rusasshiya ce, ga Ibn Kasir ya kawo dukkan waɗannan riwayoyi na Ibn Abbas nan da ma wanda aka ruwato daga wato Samura Ibn Jundub. Sai Ibn Kasir ya ce me, yace wa qad talaqa hadha al-athar, تلقي هذا الأثر عن ابن عباس من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وإكرمة. يتي ون الرواية أنكر أولد عبد الله بن عباس دقوجا طالبانسا كمانسو مجاهد دسعيد بن جبير بإكرمة. ومن الطبقة الثانية أجيري نبيو كومة تاكلا تبيوكوا أخوشو قتادة والسدي دسدي وغير واحد من السلفي دو سمد تايا سكما لمما قبتا جسم بطوان الرواية دماء كرنتو نرسو. وجماعة من الخلف ومن المفسرين دواتن سمع لمن كرسي تكم لمن تفسيري من المتأخرين مسمى النكرسي جماعة لا يهسون كثرة وان السكر ويتو وان الرواية عدد سمع بذيك القبار وكأنه والله أعلم ابن كثير يتي كي كاتي داما اتوان الرواية دكاكا ليتا أصله مأخوذ من أهل الكتاب أفرد أرويتو تردد أهل الكتاب yace fa inna ibn abbas abin da yasa nace riwaya ce israiliya domin shi dan abbas rawahu an ubay ibn ka'ab ya ruwaito wannan magana daga ubay ibn ka'ab kama rawahu ibn abi hatim qala haddathana ubay qala haddathana abul jamahir qala haddathana sa'id ya'ni ibn bashir an uqba an qatada an mujahid an ibn abbas an ubay ibn ka'ab qala lamma hamalat hawa اتاهم الشيطان فقال لها اتطيعيني ويسلم لك ولدك سميه عبد الحارث فلم تفعل فولدت فمات ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل ثم حملت الثالثه فجاءها فقال ان تطيعيني يسلم والا فانه يكون بهيمه فهيبتهما ف فهيبهما فاتا ya kawo ruwayar da ta siga daban ba da makaranta yanzu ba amma duk dai ma'anar sai ce sannan sai ce wa hadhil asar maganar Ibn Kathir kenan yace waɗannan ruwayoyi yazharu alaiha wallahu alam abinda yake bayyana zahiri Allah dai shine mafi sani amma mafi bayyana a zahiri min asari ahlul kitab wal bayna cikin isra'iliyya ne wa qad sahal hadithu ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisi ko yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi yace إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم يجي أهل الكتاب إن سنباكوا لباري كدكوا غزك تاسو كدكوا كالية تاسو يجي ثم أخبارهم يجي سننسوا لباري دائك رويتوا لك أهل الكتاب على ثلاثة أقسام كشي أكلي فمنها ما علمنا صحته أقول ابن دلامي إيا قاني إن جنسا بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسولي سبو دليل يقرف فاشي القرآن كو أحديثي ومنها ما علمنا كذبه اكو ابن da zamu gane karyarsa bima dalla ala khilafihi min alkitabi wa sunna saboda dalili na qur'ani ko hadisi ya nuna karyarsa aidan kuma dai kaga kai shi nabi kenan wamanha ma huwa maskutun anhu akwai abin da zamu shiru ba zamu karyata ba zamu gaskata ba fa huwa almazun fi riwayatihi bi qawlihi alayhi salam irin wannan ne aka yi izinin ayyar ruwaito shi saboda annabi ya ce hadisu an bani isra'ila wala hat ku kawo labari daga banu isra'ila babu laifi yace wa huwa allazi la yusaddaq wa la yukazzab irin sa ne wanda ba za a karita ba za a gaskata ba li qawlihi fala tusaddiquhum wa la tukazzibuhum saboda annabi yace kar ku gaskata su kar ku karita su ashe isra'iliya kashi nawa ne uku abinda mu gane gaskiyar sa saboda rasul qur'ani da hadisi wannan sai mene sai mu karba abinda na biyu wanda mu gane kariyar sa saboda me saboda bai dace ba da Qur'ani bai dace ba da ya tukaru da Qur'ani da hadisi to wannan annabi ce ya ce bala wato wannan ba za a karba ba kenan kashi na uku wanda ya zo bai tukaru da Qur'ani da hadisi ba amma Qur'ani da hadisi ko ba su gaskata shi ba ba su karanta ba su gaskata shi ba irin wannan sai a yi shiru ya halatta a ruwaito shi illa bari ne amma ku fahimta ba a daukar hukunci a cikin sa sai dai a moru a kashe kishirwar labari kawai amma dai ba a daukan mustahabbanci ko haramci ko halalci ko karhanci a cikin sa dole sai abin da ke zahiri Qur'ani ne ko hadisi kun fahimci wannan da kyau sai malai ya ce wa hadha al-asaru wacce riwaya daga Abdullahi dan Abbas ko da muka ji huwa min al-qism al-thani aw al-thalith ko dai mu sa ta kashi na biyu abin da kariyar sa take zahiri aw al-thalith ko ala kalli kashi na uku wanda zamu yi tawakkufi a kansa fihi nazar an gane ku yayi tafiya sai yace wa amma nahnu da karshe dai mu abinda zamu faɗa matsayar mu game da wannan fa la mazhabil hasan al-basri muna kan mazhabin hasan al-basri kan wannan riwaya fi hada cikin wannan riwaya wa annahu laysa al-murad min hadha siyaqi adam wa hawa gaba ɗaya ma wannan ayar ba ta magana da annabi adam da hawa sam an gane ku وانما المراد ابين da ake nufi da wannan aya min zalika abin da ake nufi da wannan kissa al-mushrikun min zurriyyatihi wato mushrikai cikin zuriyar adam ba wuce adam kansa da hawa kun gane ku walihaza qala Allah ta'ala ibnu kasir yace dan haka ne ma a karshe Allah ce fata'ala Allah amma yushrikuna ya kawo sigar jam'i da adam da hawa ne sai a ce fata'ala Allah amma yushrikani tunda su biyu ne aka kawo alif tasniya amma tunda an ce amma yushrikuna wannan nuna masu shirka cikin zuriyar annabi adam ne ba shi annabi adam da hawa sun fi karfin su yi shirka wannan shine tafsirin ahlus sunna tsantsa idan ka zo fassara sai ka ce me kenan huwal ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin Allah ne halicce ku daga rai guda daya me yake nufi da wannan ran jinsi na rayuka ko kuma rai na annabi adam shine suka ce jinsin rayuka kenan waja'ala minha zawjaha ko wace rai Allah ya halicci matarsa ya sa masa matarsa ma'ana cikin bani adam an halatta muku mata ga tsaron ku aura inda kowa a duniya zai aure kila matan ma sai sun yi ragowa sai an kara wani ya biyu wani ya uku wani ya hudu sannan a samu wata ta samu miji kaga kenan ana magana da yan adam yaskuna ilaiha an yi wa dan adam wannan gatan dangi na zo da matar shine wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika al-ayatu liqaumin yatafakkarun. Sha'ilun nan-nafs sai zanto wato tadullu ala al-jinsi la tadullu ala al-aini. Domin dilalatu ala al-aini shine zai sa ka tilasta zuwa kace annabi Adam ake nufi. Amma dilalatu ala al-jinsi ya shafi dukkan yan Adam kenan. A cikin wannan yan Adam din wanda aka samu su matansu daga gare su, cikin su ne ake samun mutumin da yake da wannan halin. Yayin da ya zakkewa matarsa ta samu juna biyu, sai yayi alwashin Allah ya bashi dan gari zai godiya, amma da Allah bashi sai yayi shirka. To an samu wannan kugo ba sai ruwa ba za su girgu ba. Sa'ab bin Shams, Sa'ab bin Dar, Sa'ab bin Ka'ba, Sa'ab bin Nabi, duk wannan ya yi shirkar wannan. An ba su ne kuwa, an ba su da'a masu kai shirka din kenan. Ashe ba annabi Adam da Hawwa bane ba, shine ra'ayin Hasan al-Basri. Kun gane da kyau? Waɗansu malamai suka ce a farkon ayar ya danganci annabi Adam da Hawwa. Khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. Wallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna. Wato wannan ya shafi annabi Adam da Hawwa. Amma falamma daga sha'a ana magana a waɗansu ma'aurata guda biyu cikin zuriyar annabi Adam da Hawwa. Yayin da mazin ya zakiya matar hamalar hamalan kafifan zuwa ƙarshe. Shi yasa a ƙarshe aka ce fa ta'allahu amma shi ko dan mace haka din cikin ma'aurata suna da yawa, sai aka kawo su da jami'i. Har kuma Allah ya musu inkari da hamzatul istifham al inkari ayyusul kuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun. Shin saurin ka sanya wa Allah kishiya irin wanda bai sai halitta wani ba, shi ma halitta sa aka yi. Kun gane wannan da kyau? Duk ruwaya da tace annabi Adam ne ya haka ya kawo din suna Abdul Haris da Iblis ya ce musu kaza, ruwaya ce da'ifiya bata tabbatar ga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam. Duk mai tafsirin da ya faɗa ka kalubalance shi in yayi magana da ko Ibnu Kasir in naka irin nawa da jinsi na biyu shafi na 275 kace masa ha umma qura'u kitabiya, in yana san gaskiya ko ma gaskiya. An fahimta da kyau? Wannan babi a cikinsa akwai matsaloli. Al'ula ta harimu kulli ismin mu'abbadin li ghayrillah, haramcin sanya dukkan wani suna da za a sawa wani inda za a bautar da shi ga wani Allah. Al-thaniya na uku tafsirul aya, mun samu fassarar wannan aya da take cikin wannan babi. Falamma atahu ma salihan ja'ala lahum shirka. Al-thalitha ta uku anna hadha shirka fi mujarrad at-tasmiya, ai mallan yayi wannan istintajin istinbatin cewa shirkan da suka yi kawai wajen sanya suna ne. Lam taqsid haqiqataha, ba wata na ita huwa ba ta yi nufin haqiqanin shirka ba. Wannan in mun yadda wacan ta tabbata, wanda shi a wurin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ruwaya ce tabbata ce, amma muku mun tabbata dhaifiya ce, da haka muka yi masa raddi. Ba dan mun raina shi ba, sai dan manyan malamai da suka gabace shi su suka fara yin raddi kan matsalan tun kafin shi ya zo. Irin sai Ibnu Katsir da sauransu sun zo tun kafin shi ya zo. Ba dan ba ma ganin girmansa ba, yana da girma yana da matsayi, amma kuma shi ba masu bane ba, ba annabi bane ba. Muna fatan Allah ya gafarta masa kurakuransa. Wannan shine ka'idar ahlus sunna wal jamaa. Ar-rabi'a mas'alatu hudu, anna hibatan lahi lirajul libinta as-sawiyya bil ni'am, ashe idan Allah ya baka ya mai daidaitacciyar halitta, wannan tana cikin ni'imomi na Ubangiji. Me yasa ya kawo ya? To idan mutum ya yi farin ciki yayin da aka bashi ya, ai farin cikin sa game da namiji dama ba sai an fada ba, saboda dabi'ar Larabawa da matan su sun fi son yaya maza ba sa son mata. To sai yake da koda ya aka baka matukar da daidaitacciyar halitta ne ba sai daga Ubangiji. Al-khamisa mas'ala ta biyar, zikiru salafin farka baina shirki fi ta'a wa shirki fi ibada, yadda magabata suka ambaci bambanci tsakanin shirka wajen ta'a da shirka wajen ibada. Wannan fa maganar ka tada kenan, wanda ya gina ta kan wancan ruwaya ta tabbata wanda muke da rifiya ce. To anan ya kamata mu taka burki, abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah shi ya fi mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wani mutum ya ce, ya ji wani malami yana cewa bai halatta ba a ce da Allah Ubangiji. Idan mutum ya ce da Allah Ubangiji, wai ya yi shirka, saboda kamar ya ce wa Allah ya dan ya siffanta shi da kasancewar shi uba. Wannan tun kwanaki mun yi magana akan wannan, yana daga cikin yayi da waɗansu suka ɗauka suna yi. Idan suka haka ba za su yi magana da kowane irin harshe ba a duniya. Kowace kalma abinda ake kallo ba ma'anarta ta Hausar ba, me yanzu Bahaushe yake nufi da ita idan an faɗe ta? Idan ana nufin uba mai haihuwa, gizi ana nufin gida. To ba wani mutum musulmi kai ko kafir yaje ka ce ubangiji kana nufin wanda ya durkusa ya haifi gida ba wani gwari a duniya da zai wannan gwarance ba kai ko cikin miliyan ɗaya da wuya ka samu mutum ɗaya da zai wannan fahimtar to Allah na kwatar da mutane kuwa da urfin su da suka saba urfin magana an riga an saba idan an ce ubangiji yana nufin me Allah wanda yake mahaliccin kowa da komai duk ba wasan da yaji an ce ubangiji ya san ana nufin Allah mahaliccin kowa da komai ba wani abu da yake dantsuwa a zuciyarsa na kasancewar Allah uba sai kai ne kake so ka hukunta mutane sun ci aka kuma kafirta su wannan kuma sai ka tarar da hujjar da zaka je ka bi Allah gobe kiyama akwai wani ma da yake cewa kuma ba za a ce wai ma'aikin Allah ba wai da an ce ma'aikin Allah kamar wanda ya aiki Allah kenan ma'aiki wai ismul fa'il kenan duk wanda na cikin gwaranci da mutum ya shigaltu akan abin da ba yadda asali cikin shari'a domin kana daukan waɗansu ka'idoji na wani yare ka kawo wani yare idan ana magana ismul fa'il ai larabci yake dan me zaka hukunta Hausa kuma da ismul fa'il shin har yanzu mala'iku suna shigowa cikin mutane a sifar yan adam ban sani ba dan Allah wace addu'a zan rinka yi dai in samu zuciyata dai in samu zuciyata ta gyaru wai zuciyarsa tana da tsatsa kuma ta yi rauni game da harkokin addini wace irin addu'a yake so ya samu ka gaba abinda zai gyara maka zuciyarka sai Qur'ani addu'a wannan wani abu ne amrun sanawi amma kashin bayan Qur'ani yawan karanta shi ko kowa sanin ma'anarsa yawan karanta hadisin annabi ko kowa fahimta ma'anarsa yayin da duk al'amura suka rikice maka ka dauki alqur'ani ka karanta kana mai fahimtar abin da kake karanta ka gani zaka samu saukin zuciya dauki hadisin manzon Allah ka karanta zaka samu saukin zuciya ka tsara rayuwarka duk lokacin da ake karatu na addini tafsiri ake yi hadisi ake karantawa wani hukunce ne kamar tauhidi dinnan da aqida da menene ya kasance kana tsohon farko kare ba ka tsaya daga nesa matso kusa dan daga nesa za ku yi ta gaishawa da mutane kowa zo ki assalamu alaikum saboda can malam baya jin ku kuna daga nesa kuna ta gaishuwa amma yana da labarin ku to kaga wannan idan ka matso kusa kana cikin tsohon gaba sai ga har a tashi baka da abokin surutu dan kana jin kunyar kai magana saboda duk cikin masallaci ba wanda zai iya magana dan uwansa galibi ana gan su kuma ana jin su amma wanda yake waje ku haka ne to in kana da wannan duk ranar da zai karatu yi kokari ka zo tun ya rage saura minti 40 a kira sallah dan ka samu wuri ko sahun gaba ko na biyu kai haka kuma ka tara hankalin ka da kyakkyawan niyya kokarin fahimtar abin da ake karantawa kake bi idan Allah ta'ala Allah zai gyara zuciyarka in kana yin wannan ka dauki babban sababi sannan sai ka dage da addu'a addu'a kuma duk abin da ka karanta na cikin alqur'ani kai tawassuli da yikan cewa Allah ya gyara zuciyarka ga addu'o'i na irin na annabi Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika ya Allah mai jujjuya zukata tabbatar da zuciyata wato akan addininka tabbatar da ita katta karkace to wannan shi ne abin da za ka yi amma dan ka je kai ta addu'a baka zuwa inda ake karatu babu yanda za ka samu shiriya addu'a ba ta samu ta hanyar addu'a kadai in haka ne da annabi zo su ce jama'a ku roke shiriya sai ya tafiya sa amma za ka ce ku karanta Qur'ani ko fahimci Al-Qur'ani saboda wa'azin da ke cikin sa da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan za mu takaita wassalamu alaikum wa rahmatullahi